kudin fanka don kubutar da waɗanda aka yi jinajin din su hukuncin bayarwa ko rashin sa a musulunci. Bismillahir Rahmanir Rahim. Kira da mun ji Allah tsara tabbata ga Annabi Muhammad da alayinsa da sabbansa baki daya. Bayan haka a yau Juma'a biyu ga watan Shawwal shekara ta 1442 bayan kira Annabi alaihi salatu wassalam, wanda yi daidai da 14 ga watan Mayu shekara ta 2021 miladiya. Zan yi tsokaci a kan matsalar ba da kuɗin fansa don kubutar da waɗanda masu kidnapping suka kama. An turo da tambayoyi, wasu kuma ta ɓangarori daban-daban sun yi ta roƙon a rubuta wani bayani a kan matsalar. Da farko dai ba ni da sha'awar rubutawa, daga baya kuma matsin lamba ya sa ni kauya. Don haka a kan wannan matsalar aka rubuta wannan bayani, wanda yake son ya fahimci wannan bayanin dalla-dalla sai ya yi haƙurin karatu. Allah ya ba mu sa'a da dacewa. Na ɗaya, matsalolin suna tasowa ga mutum ɗaya ko ga al'umma bisa yanayin buƙatun zamani da irin abubuwan da yanayin mutane da zamantakewar su yake. Wasu matsalolin sababbi ne a idon duniya, wasu kuma akwai irin su a tarihi sai dai kurum, irin yadda suka faru a da zamani da yanzu zai iya bambanta. Duk dai suna da hukunci a shari'a, irin sababbin matsalolin da suka faru a halin yanzu da kuma tsofaffin da buƙatar zamani ta dawo da su, ana kiransu da suna annawazi. In matsala ta faru, ana duba abubuwa guda biyu domin a samar mata da amsar da ta dace da ita. Abu na farko, kyakkyawar fahimta ga yadda matsalar ta faru ga ɗaiɗaikun mutane ko ga al'umma baki ɗaya. Wannan fahimtar za ta jimu a sanin haƙiƙanin abin da ya faru da abubuwan da suka sa ya faru da kuma yadda ya faru ko yake faruwa ta hanyar amfani da bayanai na sarari da na boye da sauran alamomi da za su taimaka abin ya fito fili ga wanda zai ba da fasahar. Akwai matsaloli masu sarƙaƙiya waɗanda suke buƙatar sai an yi la'akari da ɓangarori daban-daban kafin a bayar da amsar. Na biyu, sannan fahimtar irin abin da ya kamata a yi ga wannan abu da ya faru ko yake faruwa. A nan ana nufin a san wane irin hukunci daga Qur'ani da Sunna ya dace da matsalar, sai a saukar da shi gare ta. Wani malamin zai ce a waɗannan abubuwa guda biyu, ko kuma wani malamin zai dace a waɗannan abubuwa guda biyu, wani kuma ba zai dace ba. Wanda ya yi ƙoƙari don Allah zai samu ladansa gwargwadon dacewa da rajinsa. Da Imamul Muwaffiqin Rabbil Alamin na babban malami Ibnul Qayyim Mujallabi na ɗaya gadi na 87-88. Matsaya da biyu, kidnapping ta fi zaune tsaye ne da tayar da hankulan mutane da yaɗa ɓarna da kawo rashin zaman lafiya a bayan ƙasa. Wannan ya sa masu kidnapping da ƴan fashi da irinsu ko ba su nemi a biya wani abu ba ake ɗaukar su a musulunci a matsayin masu fito na fito da hukuma da ya taɓa na a bayan ƙasa. Ka duba annawadin wajen yada na Ibn Abi Zayd al-Kairawani Mujallabi na 14 shafi na 474. Ballantana kuma abin da suke yi yana haɗawa da nau'ikan cutarwa masu yawa kamar haka: shigar da firgici da tashin hankali ga wanda aka kama da danginsa da sauran 'yan uwa da abokan arziki, dannewa wanda aka kama haƙƙinsa da 'yancinsa na hana zuwar wala da yawo, hana mutum ya ci ko ya sha ko ya kwanta ko ya sarrafa abubuwansa yadda yake so. Wani lokacin yana haɗawa da keta alfarmar wanda aka yi kidnapping ɗin ta hanyar zaɓe, kwace wa mutum duk abin da yake tare da shi na kuɗi ko kayan ado da sauransu, duka da wulaƙanci kala-kala ga wasu waɗanda aka kama. Tilasta sai an ba da wasu maƙudan kuɗaɗe ba gaira ba dalili don fanto wanda aka kama. Kashe wanda aka kama don ba a kawo banza ba ko don ya yi musu taurin kai ko ya nemi ya tsere da sauran abubuwa makamantan wannan. Waɗannan abubuwa kaɗan ne daga cikin abubuwan da kidnapping yake tattare da su. Don haka ne ma suka cancanta a ɗora musu hukuncin da Allah Maɗaukakin Sarki ya faɗa
da cewa inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasadan ay yuqtalu aw yusallabu aw tuqta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunqu min al-ardi dhalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azeem. Sura ta 33. Ma'ana hakika sakamakon waɗanda suke yaƙar Allah da manzonsa suna yaɗa barna a bayan kaɗa shine sai a tsarkake su ko a tsire su ko a yanke hannuwansu da ƙafafuwansu a tsakani ko a kore su daga ƙasa. Wannan dokar ce a gare su a duniya da lahira, kuma suna da azaba mai girma. Wannan ayar ta nuna za a kalli masu yaƙar Allah da manzonsa da ya taɓa na a bayan ƙasa a matsayin abokan gaba da za a yaƙa. Ma'anar wannan duk wanda suka kama ya zamo al'asir, ko kuma ya zamo al'asir wato kamamme a wajen ne. Wannan yana nufin wanda zallan kafirai suka kama da wanda ƴan ta'adda da fito na fito da gwamnati ko da musulmi wato suka kama. Duk hukunta hukuntansu ɗaya ne, ba wani bambanci. Imam Malik Allah ya masa rahama ya ce ma'anar kalmar muharaba shi ne ɗauki ɗaukan ko kuma a ɗauki makami a kan mutane a cikin gari ko a wajen gari. Imam Ibn Juzay al-Maliki shi ko ya ce muharabar hawa hawa ce, mafi ƙanƙanta an kace a tsorata mutane a kan hanya, sannan sai a ƙarfe musu dukiya, sannan sai kashe rayuka. A tasbir li ulumi tanzil da Ibn Juzay mujalladi na ɗaya shafi na 348. Matsala ta uku, duk musulmin da ya shiga hannun kafirai ko ƴan ta'adda, musulmi da waɗanda ba musulmi ba, ya zamo sun buƙaci a fanshe shi, ko kuma ya zamo sun buƙaci a fanshe shi, babu dalilin da zai hana a bada kuɗi a fanshe shi. Wajibi ne ma idan yana da kuɗin ya bayar ya fanshe kansa, ko ƴan uwansa su fanshe shi, ko wasu jama'a su yi kuɗi su fanshe shi. Idan ba su yi haka ba, har suka bari aka kashe shi, sun saɓa wa Allah. Wannan shi ne zahirin abin da dalilai daga Qur'ani da Sunna suka nuna. Ga wasu daga cikinsu. Dalili na ɗaya, a ƙarƙashin ayar da Allah Maɗaukakin Sarki ya ce me yasa ba za ku yi yaƙi a tabbatin Allah Maɗaukakin Sarki ba, a cikin Suratul Nisa aya 75. Imam Ibn al-Arabi al-Maliki ya yi bayani mai gamsarwa, shi ne kuma bayanin da Imam al-Qurtubi ya ɗauka ya ɗan ƙara faɗaɗawa da cewa wannan aya tana faɗaitarwa da a yi jihadi. Yi jihadi ya ƙunshi kuɓuto da musulmi masu rauni daga hannun kafirai, mushrikai da suke gana wa musulmin da suka kama azaba, suna fitinantarsu don zubar addininsu. Sai Allah na ɗaukakin sarki yau da ka yi jihadi don a ɗaukaka kalmarsa, a kuma bayyana addininsa. Haka kuma a kuɓuto da bayin Allah mu'minai masu rauni, duk da cewa yin jihadin hanya ce ta rasa rayuka, amma kuɓuto da waɗanda aka kama wajibi ne a kan jama'ar musulmi, ko dai ta hanyar yaƙi ko kuma ta hanyar ba da kuɗi. Wannan ma shi ne ya fi zamowa wajibi, domin kuɗi ba su kai matsayin rayuka ba, kuɗi kasa yake daraja. Amma Malik Allah ya ƙara masa rahama ya ce wajibi ne a kan mutane su yi amfani da duk dukiyar da suke da ita don su kuɓuto da kamammun yaƙi. Wannan ba wani saɓani a kansa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kuɓutar da wanda aka kama. Haka nan malamai sun ce wajibi ne musulmi su taimaka wa waɗanda aka kama, saboda taimako bai kai biyan kuɗin fansa ba. Amma idan wanda aka kama mawadaci ne, shin wanda ya biya kuɗin fansarsa zai nemi wanda aka fansa bayan ya fito ya biya shi? Akwai magana biyu a kan wannan matsalar. Sai dai mafi inganci shi ne zai nemi ya biya shi kuɗinsa. Ka duba Al-Jami'u li Ahkam al-Qur'an na Imam al-Qurtubi mujalladi na 5 shafi na 279. da kuma wato Ibn al-Arabi al-Maliki a cikin Ahkamul Qur'an mujallad na 1582 zuwa 1583. Imam al-Qurtubi ya rana da maganar wajibin nan ba sau ɗaya ba, har yana cewa malamanmu na Malikiya suna cewa ban so waɗanda aka saba wajibi ne ko da kwandala ɗaya, ko da kwandala ɗaya ba za ta yi ragowa a lalitar gwamnati ba. Imam Ibn Quwayi manda yake wannan ayar ta kunshi bayanin wajibin kwanto waɗanda aka saba. Akan haka hadisi ko kuma hadisai suka zo daga Annabi alaihi salatu wasalam cewa shi da kansa ya banto waɗanda aka saba, ya kuma yi umarni a banto. Akan haka kuma aikin musulmi tuntuni ya gudana. Akan ka kuma hakila yau ijma'i ya kullu. Ka duba aljami'u li ahkamil qur'an na Imam al-Qurtubi mujallad na 2 baji na 26. A karkashin fassara ayar da Allah madaukakin sarki yake a yanka wuyayi wato fakku raqaba, manyan masu tafsiri irin su Imam Ibn Adiya da kuma wato Imam al-Qurtubi sun sanya kufutar da wanda aka kama cikin ma'anonin farko da za a fassara ayar da su. Ka duba al-Muharrar al-Wajid na Ibn Adiya mujallad na 7 baji na 36. Hakanan aljami'u li ahkamil qur'an na Imam al-Qurtubi mujallad na 20 baji na 68. Hakanan al-Bahr al-Muhit na Abu Hayyan mujallad na 10 baji na 483. Ibn Tuzayyin yace amma ku fito da musulmin da aka kama daga hannun kafirai, wannan ya fi tarin lada a kan yanka wani bawa can daban. Saboda wannan wajibi ne a yi shi, ko da kuwa kuɗaɗen musulmi za su tsari a wajen tabbatar da shi. Ka duba a tafsirin da Ulumul Zanjin na Ibn Juzay mujallad na 1 baji na 348. Wannan magana tana da muhimmanci ƙwarai da gaske, domin ta daɗa nuna wajen kukuto da wanda aka kama. Imam Ibn Abdulbar shi ma ya haƙaito wajen kukutar da wanda aka kama a cikin littafin sa Al-Istidka na nasa mujallad na 4 baji na 5. Hadisan Annabi alaihi salatu wassalam duka suna nuna a hanzar da fansar duk wani musulmi da abokan gaba suka kama. Da gaske akwai hadisin Abu Musa al-Ashari radiyallahu ta'ala anhu, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku kubutar da wanda aka kama wato al-asi, ku ciyar da mai mutu, ku kai da mara lafiya. Ma'anarsa wato a larabcin shi ne Abu Musa al-Ashari radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك العالي يعني الأسير وإعم الجعلة وأود المريض. أقولكم حديثا لسيدنا علي وأن لا يتعرى نفسه إن دائر ويدو وأن دائسة أخيتي وأنه عليه الصلاة والسلام هنا أمامي دعفو أتلد وأن دائسة قام وفتاق الأسير. حديثة سيوه البكاري حديثة لما تدبوك بأربعين دائسة. A ƙarƙashin fassara waɗannan hadisai malamai sun fito da bayanin wajibcin fanto wanda aka kama. Ga kaɗan daga cikinsu. Imam Ibn Battal ya nuna da cewa wannan hadisin yana nufin farzin kifaya ne a kan kukutar da musulmin da aka kama. Sannan ya ce ɗaukacin malamai a kan wannan ra'ayi suke. Shirin da yin Bukhari na Ibn Battal mujalladi na 5 baji na 210. Bayanin da Ibn Battal ya yi ya nuna cewa wannan hukunci za a zartar da shi a kowane lokaci, ba wai abu ne da za a ce zai sauya da sauyuwar zamani ba. Wannan ya sa ya daɗa kafa hujja da hadisin Annabi alaihi salatu wassalam domin ya ture wani bayani da aka rawaito cewa Imam Ahmad bin Hanbal ya ce za a iya karɓar wani ko wata ta hanyar canji. Kafirai su bayar da musulman da suka kama, kuma musulmi su ba da fursunonin yaƙi na kafirai amma a bayar da kuɗi. Sai Imam Ahmad ya ce shi dai bai san komai a kan haka ba. A kan haka sai Ibn Battal ya ce ai faɗar Annabi sallallahu alaihi wasallam ku fanto wanda aka kama tana da faɗi a hukunci, wato al-umum.
da haɗe da duk irin abin da za a iya bayarwa don abantoji da abantoji din da shi dan haka maganar imamu Ahmad ba ta da wata ma'ana kadu da gani da yi bukari na ibnu Battal mujalladi na 5 shafi na 210 hadis ibnu Hajar ya bayyana cewa fasara kalmar al'ani da cewa tana nufin al'asir imam Tijani Tauri ne ya yi ta sannan kuma ya faɗi cewa ma'anar babin da imam al-bukhari ya buɗe har ya faɗi wannan hadisin a cikin shine a kubutar da wanda abokan gaba suka kama ta hanyar zaba kudi ko wani abin daban ya kawo shi a littafin da mujalladi na 6/167 har ila yau da hadisi muna hajar din yake hadisin ya kunshi hukuncin kubutar da wanda abokan gaba suka kama yana kuma kwaikarwa a kan haka fatwa al-bukhari shafi na mujalladi na 1/205 matsala ta hudu ana bin hanyoyi daban-daban domin a samu kubuto da wani musulmi daga hanjin garkuwa da shi ko kama shi da neman fansa duka kuma sun halatta a musulmi ga kaɗan daga cikin su na ɗaya musayar fursunoni da mutanen da ɓangarorin guda biyu suka kama an rawaito annabi alaihi salatu wasalam ya umarci Sa'd bin Abi Waqqas da Utba ibn Ghazwan sai ya tsare wasu kafirai guda biyu har sai da aka tafi a duba a kamun Qur'an na Sa'd mujalladi na 5/270 haka na al-bidaya wannan aya na ibn Kathir mujalladi na 3/250 na biyu ba da wani abu mai daraja don a fansu wani ko wasu musulmi Imam al-Qarqashi Ahmad ibn Abdullah ya ba da wani labari da ya nuna cewa irin wannan matsalar da muke tattaunawa ta faru tun a shekara ta 331 bayan hijira a lokacin da sarki Rum ya aika wa sarkin musulmi cewa akwai wani hankici a cikin Ruha wanda kirkoki suke raya cewa wai annabi Annabi Isa alaihi salatu wasalam ya shafe fuskar ta dashi har ana nan fuskar gaza suka fito a jikin wannan hankici suna so a ba su su kuma a maimakon haka za su ba da wasu musulmi da suka kama sai sarkin musulmin ya nemi shawarar malamai sai ra'ayin shi ya saba wasu suka ce kubuto da musulmin da aka kama shi ya fi cancanta a kan rike wannan hankici wasu kuma suka ce ai akwai sauyi haƙƙin musulunci a bayar da wannan hankicin bayan an ɗauki shekaru masu yawa ba a mayar musu da shi ba daga ƙarshe dai hukuncin mayar musu da hankicin ya fi rinjaye don a kubuto da musulmin da aka samu sai aka aika musu da shi wannan hankicin wannan bayani ya tabbata a cikin al'ina ba fi ba a hakin da khilafa na ƙarƙashin biyu mujalladi na 1/134 na uku ba da kuɗin fansa wannan ya haɗa har da bayar da su kansu makaman ita ce matsalar da ake ta tattaunawa gwamnati da al'umma za su tsaya su duba maslaha wajen abin da za su zartar da hanyoyin da za a zartar matsala ta biyar wannan dalilin ya sa malaman musulunci suka yarda a bayar da kuɗin fansa a kowane lokaci ga kaɗan daga bayanansu kamar haka an tambayi Imam Maliki kamar yadda Ahmad da Ibn Najiyya suka rawaito cewa shin wajibi ne a kan musulmi su fanto wanda aka kama da dukkinsu sai ya ce na'am shin ba wajibi ba ne a kan su su yi yaƙi don su tseratar da su to ta yaya ba za su fanto su da kuɗi ba ka duba sharhin sahihul bukhari na ibnu battal mujalladi na 5/210 bugu da ƙari imam ibnu rashid kakan ya ƙara hadisi da cewa ma'anar wannan magana ta imam malik shine cewa kanto wanda aka kama wajibi ne a dunkule saboda faɗar annabi sallallahu alaihi wasallam a kubutar da wanda aka kama domin wannan umarnin za a ɗauke shi a kan wajib saboda irin abin da imam malik ya kafa hujja da shi a wancan ruwaya
dan haka wajibi ne ga shugaba ya kanto waɗanda aka kama da kuɗin baitul malin musulmi. Idan an samu gazawa daga baitul malin, sai wajibi ne haukan dukkan musulmi. Za su fitar daga dukiyoyinsu gwargwadon ƙarfin kowa. Idan wanda aka kama yana da dukiya, shi ma zai shiga cikin waɗanda za su bayar da wannan kuɗi. Imam al-Kirfi al-Maliki ya ce, kwazo musulmin da abokan gaba suka kama fardu kifaya ne akan duk musulmi, ko da kuwa za a bayar da dukiyar duk musulmin baki ɗaya. Imam al-Kirfi ya faɗi wannan a cikin Jarhul Muktasar, mujallabi na uku, shafi na 110. Saboda muhimmancarwa da sha'anin wanda aka kama, har wasu malaman suna ganin za a iya ba da kuɗin zakka a kanto mutumin da aka kama. Wannan shi ne ra'ayin Ibn Abdul-Hasan da Ibn Habib da sauransu. Ka duba Tajwid al-Ikhlas na Imam al-Mawaq da kuma mujallabi na uku, shafi na 121, da kuma Minhajul Jalil na Ali, mujallabi na uku, shafi na 443. Sai al-Husaini yake, idan ya halatta a kubutar da bawa daga dangin bauta, to kubuto da wanda aka kama shi, shi ne ya fi cancanta. Saboda yana cikin wata musiba da tafi dangin bauta tsanani, wato musibar ƙarfi da haka yi, kuma yana kan gaɓar yiwuwar a kashe shi. Musamman idan wanda ya kama shin yana tsoratarwa zai kashe shi idan ba a ba shi kuɗi ba. Aka tambaye shi, wa za a ba wa kuɗin wannan kuɗin fansar? Sai Usaimi ya ba da amsa da cewa, za mu ba wa masu kidnapping ɗin. Ka je ka duba Asharhul Mumti' ala Zadil Mustaqim na Nasa, mujallabi na biyu, shafi na 627. Matsala ta shida, kuɗin da yan ta'adda da masu kidnapping suke karɓa haram ne a wurinsu, amma kuma ya halatta mutane su bayar da kuɗin kamar yadda malamai masu yawa suka faɗi hakan tsaro-tsaro. Ga kaɗan daga cikin Imam Ibn al-Ajini, Allah ya masa rahama, yake wannan yana daidai da abin da aka yi mana umarni na kubuto da wanda aka kama. Kubuto da shi da kuɗi, wannan farilla ne a kanmu. Kuɗin da abokan gaba za su karɓa, shi kuma haram ne a kanmu. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan a cikin fadarsa da cewa duk wanda na hukunta ko na hukunta ba shi, cewa duk wanda na hukunta na ba shi haƙƙin ɗan uwansa, to kada ya karɓa, domin ina yanka masa wani yanki ne na wuta. Al-Islam na Ibn al-Ajini, mujallabi na 5, shafi na 75. Imam al-Ghala al-Hanbali ya ce, ku fito da wanda mushrikai suka kama ta hanyar ba su wani abu, wannan sai rato da mutumin ne da kuma biyan fansa. Ya halatta, tabbas kuwa ya halatta ta ɓangaren wanda zai bayar ya nemo ya bayar, amma ta ɓangaren mai karɓa kuma, to wannan haram ne ya karɓa. A hakamu Sultaniya jaji na 206. A ƙarƙashin bayanin ƙa'idar da take cewa duk abin da ya haramta a karɓa, to haramun ne a bayar da shi, ana kawo misalai irin su riba da kuɗin kafin alƙalami ga bokaye da cin hanci da sauransu. Sai a kawo abubuwan da za a keɓance daga wannan ƙa'idar. A cikinsu akwai kuɓuto da wanda aka kama daga mutumin da ake tsoron darinsa. Al-Asbahu wa Nazair na Imam Suyuti, shafi na 280. Haka nan Al-Asbahu wa Nazair na Ibn Mujahid Al-Hanafi, shafi na 158. Haka nan Ghamzul Uyun na Al-Amawi, mujallabi na 2, shafi na 149. Imam al-Qarafi shi ma yana ga wannan wato sananniyar ka'ida, ko kuma yana ganta. Duk wurin malamai a duk wurin malamai ya tabbatar da cewa wannan ka'ida haka take ba canji, domin yana cewa tsanin zuwa haram zai iya kasancewa shi kuma ba haramcin ba ne. idan zai bayi zuwa tabbatar da wata maslaha mai rinjaye kamar kanantuwa ta hanyar bayar da kuɗi domin kubuto da wanda kawaye su ka samu domin haram ne a wurin su yi amfani da wannan kuɗi wannan fadori ne akan matsalar da muka yarda da ita a wurin mu mu ba mu kiya cewa ana neman kafare da su aikata rassan shari'a ba tare da sun samar da asalin ba wato kalmar shahada ka duba al-furuq na imam al-qarati shafi na 58 haka nan al-jazira na imam al-qarati din idan ne dai shafi na 153 zuwa 4 haka nan wato sharhu tanqihul usul sima a kokarin bayanin wannan ka'ida Sheikh Ibn Azur ya nuna cewa ana samun wasu nau'ika na barna daban-daban su zo su baibaye wata hanyar da ake gani za a yi amfani da ita don a cimma wani buri mai kyau misali ba da kuɗi da a kubuto da wani da aka saba a nan za a ga akwai wasu nau'ikan barna a bayar da kuɗin ta ɓangaren cewa abokan gabar damu za su yi ta bibiyarmu a kullum don su samu wata a cikinmu saboda su samu kuɗin banza sannan kuma suna da samun ƙarfafuwa da kuɗaɗen da muke ba su har su sayi makaman da za su yi a kemu da su wannan duk da ƙarna ne a kan maslahar karɓo wanda aka saba da kauda yawansu a kansa don haka akwai tsaro tsakanin maslahar da kuma ƙarnar a nan da ya ƙiru a ajiyar ya nuna cewa idan an samu irin wannan to ana bin tsayin hanyoyi guda biyu ko dai a samu wasu dalilan na waje waɗanda za su rinjayar da ɓangare ɗaya a kan tsayin ko kuma mutum ya jaya ɗaya ba tare da ya yanke hukunci ba a ƙarshen maganar da yake ana ƙoƙarin a bi hanyoyin da za a rinjayar da wani ɓangaren a kan wani amma idan aka duba manufofin da suka fi kusa da waɗanda suka fi yawa sai a kula da su domin a misali sai na Usman ya nemi wani mutum da ya yi masa tsagi da su yi sulhu amma bai yarda ya ga abi ya rantse ba gudun kada a ji wani abu na kaddara ya same shi sai mutane su rika ɗaukar samuwar hakan wata ukubar sai na Usman din ya yarda a yi sulhun tare da cewa hanyar sulhun mutumin zai ci dukiya da ba ta ba a tobe wata ce da miski na fi sharhi tanke fi hukun jiki na ibn ashur ta ji na 801 muhimmin abu dai a nan shi ne shi imamul karafi ya yarda da ka'idar kamar yadda sauran manyan malaman da aka faɗa suka yarda da ita domin kubutar da musulmi shi ne mafi ɗaukaka a kan tunanin yadda wato 'yan ta'adda za su samu karɓuwa da kuɗin da aka bar. Matsala ta bakwai ya zama dole a irin wannan matsalar a riƙa tsara ana duban bakin gashi ana duba abubuwa da fa'i da jirgi domin maslahar da take cikin ba da kuɗin fansa a karɓo mutum ta ninka ɓarnar da ake zaton samu idan an farko wato ko kuma an bar su sun kaɗe ga wasu abubuwan dubawa kamar haka abu na farko a wajen fasawa ana sa ido a kan tsarin manufofin shari'a da abubuwan da shari'ar take so a kiyaye su wato daruriyat da ahadiyat da tahsiniyat dangane da na farko ya haɗa abubuwa guda biyar wato shi daruriyat ko shida su ne kare addini rai hankali tsaro da dukiya haka ɗin nan imamu da gajali ya jera yawancin malamai ma suka tafi a kan ko kuma yawancin malamai sun tafi a kan haka wasu malaman kuma sun tsara nan shi da wato kare mutum muhimmin abu a nan shi ne kare rayukan mutane shi ne abu na biyu a abubuwan da ake tunawa da sai na Umar Allah ya tsara masa yadda da yake shi ya fahimci yadda waɗannan abubuwa suke arawaito yana cewa na samu yana cewa
لأسأل كده رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب. معنى نقام من أكتور المسلمين قد أعطيها لذا أنهم كافرين يأتي مني لنسام جزيرة العرب وقفاقين أبو نبي ولم يكن أبيتم بمجاني لسي راجعي لكي كفتك أبداني درائيوكي abari haka kullum akake ji don wani gajeren tunani wannan ba daidai bane. A duba rayuwar waɗanda suke tare da shi mana kada wani ya ce ai zai iya mutuwa a kodin shi sai mutane shi iyaya idan ya mutu domin akwai wato akwai zaɓi ta ɓangaren wanda aka kama idan kuwa mutuwa ta zo ta tsahan wannan ba laifi amma wurin kai irinsa ne Allah da hukun karfi yake kada ku jefa kawuna da cikin halaka. Abu na uku ya gama da tuna cewa wanda ba a saba ba fa mutumi bane. Dan haka wani dambarwar da mutumi shi kai da halakawa ko harantawa shi da dangin ka ba ruwan su da ita. Haka nan da san ya ta muta hada amma bai taso ba. Amma kuma yana da haƙƙi ne ya yi rayuwa. Idan dangin ka sun haɗa kuɗi sun fito da shi sun yi daidai ba wanda kuma suka yi wa laifi. Abu na hudu akwai wanda za a duba irin yadda aka kashe maƙudan kuɗaɗe wajen ba su horo na ilimi da na ƙwaƙwalwa da na jiki da sauran fannoni kamar likitoci da wasu jami'an karen da malaman jami'o'i da sauran wasu ma'aikatan ba za a bari a ce kurum a kashe shi tare da yawa don kurum ana zaton zai yi jihada domin wasu masu irin kwarewarsa ko kuma wani masu irin kwarewarsa da ilimin da aka kan kaɗan ne kashe shi ba karama a tsara ba ce ga musulmi ko ga ƙasar baki ɗaya idan aka yarda da wancan kuntataccen tunanin za a ba a cikin kaito mai yawa abu na biyar idan aka taɓa akan cewa ba za a bayar da kuɗin fansa ba akwai tsoron yin hakan zai jefa al'umma cikin ƙaruwar gawarawa da marayu da sauran matsaloli makamanta wannan. Matsala ta takwas idan aka yi la'akari da kyau za a ga cewa wanda aka kama ba su da wani kataɓus sai dai ya zartar da ɗayan abubuwa guda biyu ko dai a bayar da fansar da aka nema ko kuma a ɗage shi. Wannan dukka wanda masu tijinajin suka kama ya bambanta da wanda ya shiga alshabu da 'yan ta'adda suna zo su kwace masa dukiya shi kuma yana ƙoƙarin ihana idan har suka kashe shi a wannan lokacin shi ne ya yi jihada kamar yadda hadisi annabi alaihi salatu wasalam ya nuna yadda Abu Hurairah ya rawaito yake cewa wani mutum ya zo wurin annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya Rasulullah me kake gani game da mutumin da ya zo yana so ya karɓe min dukiyata sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce kada ka bar dukiyarka sai mutumin ya ce to me kake gani idan ya shiga faɗa da ni sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce kai ma sai ka shiga faɗan da shi sai wannan mutumin ya ce to idan ya kake nufa sai annabi alaihi salatu wasalam ya ce ka ga mutum ne sai mutumin ya ce to idan na kake kifa sai annabi ya ce zai shiga wuta. A duba da yiwu mutumin hadisi ne nan masu ɗari uku da saba'in da bakwai a wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi mutumin da ya haɗa shi da Allah su kyale shi idan sun ci ya ga kuma akwai damar yadda zai mutu zai iya ɗaya mu ga ari to sai ya yi sai ya kuma kyar da kansa ga yadda hadisi ne ce mutumin ya ce ya Rasulullah idan aka kawo mana harin ta'addanci a kan dukiya ta yaya zan yi sai annabi ya ce da shi sai ka haɗa su da Allah don su barka sai ya ce idan suka ce ba sai shi kuma annabi alaihi salatu wasalam ya ce sai ka haɗa su da Allah su bari ya ce idan suka ce ba sai ya ce sai ka yaushe idan an kashe ka ka shiga aljanna idan kuma suka kashe ka ko kuma ka kashe wani to shi kuma zai shiga wuta. A duba musnad da Imam Ahmad hadisi ne dan ba ta 1008 da kai ne da amfin da shida. Za a yi ɗaukaka wannan hadisi mai kyau da a lokacin da masu fitina sun suke ƙoƙarin tafi da mutum ko su kaji wanda zuciya. a daidai wannan lokacin idan mutum ya kace wasu daga cikin ɗan ta'adda to yayi dai idan kuma su ne suka kace shi to yayi jama'a dan haka hadisin bai jabu wanda yake shi a hannun masu kirmaji ko ɗan ta'adda dumu ba sai dai idan ya ga wata dama ta guduwa misali yayi yunkurin guduwa a garin haka ya kace wata a cikin su to sai su shiga wuta shi kuma idan a wannan kokari da ya samu damar guduwan sai aka samu rashin za'a suka kashe shi to sai a samu ran shiga aljanna a kan haka a duba al-mu'min na imamu al-qurtubi mujallad na biyu shafi 117 ko kuma wato sai muslim na imamu an-nawawi mujallad na biyu shafi 165 ko kuma al-bukhari da ibn hajar mujallad na biyu shafi 124 wanda ya duba matsalar da ke a cikin littattafan malaman mazhabin malikiya zai gane hakan ko kuma zai ga hakan faro ko bayanan da malaman suke yi yana kan doron abin da hadisan suka faɗa alhamdulillah imamu ibnu abi zaid bin qayrawani yace daga littafin ibn tuhlul ya kawo cewa abdul malik ibn majid yace kada a bawa barayi wani abu da suka nemi a bawa ko yaya kankantar su domin haɗin yana tattare da rauni da kaskanci da musulunci da kawo kokonto wato shugaba a addini wannan ba idan adadin mutanen da ake son yi wa kwatin kashe sun kasance rabin yawan barayi kuma suna da ƙarfin da za su iya samun galaba a kan sai su kare kansu ko da kuwa da ɗan tsoro-tsoro a cikin yin haka wato ko da kuwa suna ɗan jin tsoro a cikin yin haka amma waɗanda suka tabbatar ba su da wani ƙarfi ba su da wani taimako da za su samu ba su kai rabin yawan barayin ba to ai sun zamo kamar wanda aka samu ne kalafi wato a larabci ana zaɓa yi musu ujiri in sha Allah a wannan abin da suka ba wa wato barayin duka wannan tsoro ne ya fada a cikin annawadiru wa ziyada na ibn abi zaid al-qayrawani mujallad na 4 safi na 474 a duba al-muntaka na ibn al-baqi mujallad na 2 safi na 225 ga wanda ya karanta an sai zai fahimci cewa a ƙarshen bayanin da imamu tuhununu yayi ya fito da matsalar da muke tattauna cewa wanda yake hannun ɗan ta'adda ba shi da tafiyewa saboda ba shi da wani ƙarfi ko wata dama tsakanin wanda suka haɗu aka fara aron gama shi ne yake da damar ya kare kansa ko dukiyarsa a lokacin ko kuma ya tsallama matsaloli biyu ne daban-daban ba matsala ɗaya ba a kula da kyau na tara ko matsala ta tara Allah maɗaukakin sarki ya yi bayani a kan biyu a kan uku na ɗaya musulmi ne aka kashe za a bayar da fiya ga ƴan uwansa musulmi na biyu musulmin da aka kashe amma ƴan uwansa kafirai ne waɗanda ba wani alkawari tsakaninsu da al'ummar musulmi shi kuma wannan ba za a bayar da fiya ba na uku kuma shi ne wanda ba musulmi ba ne ƴan uwansa ma ba musulmi ba ne amma akwai alkawari da yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin al'ummar musulmi da su sai a ba su biya ka duba suratul nisa aya 92 malamai suna ta hazashen wata hikima ce ta sa ba za a ba wa dangin na biyun biya ba abin da yawanci suke faɗa shi ne gudun kada su samu karɓaɓuwa da wannan kuɗin biyar su kai makaman da za su riƙa aika wa musulmi da su a kan haka za a iya tunanin cewa bawa masu ke da lajin kuɗi ko kuma kuɗin banza da a kubutar da wani zai ba su dama su sami kuɗaɗen da za su daɗa sayan makamai da su don su ƙara ƙarfi don haka kada a ba su wannan ba daidai ba ne. Hikimar da ta fi shahara a bakin masu tafsiri cewa za a hana dangin na biyun biya ne saboda kada su yi amfani da kuɗin wajen ƙarfafa kansu har su samu damar yaƙar musulmi wannan magana ita kaɗai haka tana da rauni a fagen karɓar hujja manyan malamai ba su cika wadanda a matsayin wajen hikima mai karfi ba marhabun malikiya da jabiya suna ganin mutumin da aka kafi a garin ko ko kasar Allah ba shi da wata diya da za a bayar abin da idan mutum ya rago na kasar Allah to ba wata diya da za a bayar domin shi ya zauna a cikin wannan gari bai hijira ya koma cikin ɗan uwansa musulmi ba rashin yin hijira shi ya sa ba shi da wata albarma da sauran musulmi suke da ita Ibrahim da ta yi shi kuma yake saboda diya in muka ɗauke ta wani nau'in kyautatawa kyautatawa dangin wanda aka saki shi to su kafirai ne waɗanda ba wata yarjejeniya a tsakani don haka ba wata buƙatar a kyautatawa idan kuma mun ɗauka wato ana ba su haka biyu saboda su toshe wata kafa wadda ma mutum yake toshe musu a lokacin da yana raye kamar yadda ake biyan ƙimar abubuwan da aka lalata wa wani to daidai gaji a bawa kafirai wannan ba saboda kafiri ba zai gaji musulmi ba ba za mu ba su kuɗaɗenmu ba don kada su ƙara ƙarfi su yaje mu ka duba al'ummu na Isra'ila mujallali na shida yaji na 37 ko kuma a tafsirul kabir na Ibn Razi ko kuma a Razi mujallali na 10 yaji na 75 haka nan a kamul qur'an na Ibn Faraz al-Maliki mujallali na 2 yaji na 241 zuwa 243 haka nan a kamul qur'an na Ibn Abd al-Arabi mujallali na 1 yaji na 202 zuwa 203 ko kuma aljani da aka kan Qur'an na Imam Qurtubi mujallali na 5 yaji na 324 ko kuma albarul mafi na Abu Ayyan mujallali na 4 yaji na 220 muhimmin abu dai shine ba wata matsala dan an bayar da kudin fansa ga wanda aka samu shari'a da Allah ba ku cikin sarki yasa akan diya haka la da kafin shi kuma ku fito da wanda aka samu abu ne na maslaha duk hanyar da ake da san za a bi a farko musulmi da ranta ita ake yi wannan ba za a fito fili idan muka ga irin bayanan da malamai suke yi waɗanda suka halatta a bawa abokan gaba duk abin da suka buƙata ko da makamai ne da sauran abubuwan da za su iya taimakawa da su a yaƙar al'umma ne ko kuma abubuwan da za su taimaka su yaƙi al'umma da su ne da sauran abubuwan da za su iya taimakawa da su a wajen yaƙar al'umma ne matuƙar hakan zai sa ba za a zubar da jinin musulmi ba ga kaɗan daga cikin bayanan da suka halatta ko kuma suka halatta hakan daga maza al'umma da su bayani na farko imam ashab game da mutane ko kuma mutanen ƙasar rum wanda za su nemi a fanci musulmi da jiya da dawakai da makamai yake don a ba su dawakai da makamai wannan ba laifi ba ne amma a ba su jiya wannan bai dace ba saboda bai kamata mutum ya shiga wani aikin alheri ta hanyar aikata wani saƙo ba Ibn Rushd kakan ya ce yawurin magana ashab ya nuna halittin a fanto wanda aka saba ta hanyar bayar da dawakai da makamai ko da za a bayar da su da yawa matuƙar dai ba wata damar sai ta yin haka sannan Ibn Rushd kakan har yau ya ƙara da cewa wannan wato wannan raɓawar tsakanin ba da jiya da dawakai da ashab ya yi da hujjar cewa bai dace ga mutum ya shiga yin wani aikin alheri da aikata wani sabo ba ba ingantacciyar magana ba saboda su sayar musu da dawakai da makamai sabo ne kamar yadda sayar musu da jiya sabo ne idan har ya halatta a ba su dawakai da makamai don a fanko wani musulmi saboda alfarman musulmin to haka nan ma ya halatta a ba su jiya don a fito da alfarman musulmi domin ba a wata cutuwa ga musulmi idan sun yi haka ba kuma su shiga cikin aikata alheri da yin zaɓo ba ka duba albayanin wata a ce na Ibn Rushd din mujallali na 3 gashi na 81 zuwa 2 shi Ibn Qasim ba yana ganin alƙasim ma'ana Ibn Qasim ma yana ganin akasin haka akasin abinda shi Imam Ashab yake gani domin yana cewa idan kuka nemi a yi fansar wani musulmi da dawakai da giya to bai dace a yi da dawakan ba amma a yi da giya ya dan fito shi saboda rufi dawakai ne shi magana ta ga haka take domin ba wanda ke zuwa da musulmi zaki ta bangaren giya amma za su iya tutuwa ta bangaren dawakan a duba al-bayan wa ta'atin na ibn rufi mujalladi na 381 haka nan annawajin wajji a da na ibn abi zaid ne kai rawani mujalladi na 382 haka nan al-muntaka na ibn al-badi mujalladi na 375 zuwa 76 imam tununi yace za a bar so musulmi ta hanyar bayar da dawakai da makamai saboda al-karamar mu'mini da baki ko da sun nema a ba su jiya da alade da buke sai shugaban musulmi ya umarci ahlul zimma su ba su waɗannan abubuwan shi kuma sai su daidaita kan ƙimar abubuwan idan sun zo biyan jizya ka duba annabi ruwa jiya da na ibn abi zaid kaira wa mujaddadi na uku ya ce da ni uku da ni abu zai alkaira wa ni yace za a iya karɓar kwanta ta hanyar ba da dawakai sannan ya ƙara da cewa dan ƙimar musulmi ta ummatai a wurin mu akan dawakan annabi ruwa jiya da ibn abi zaid kaira wa ni mujaddadi na uku ya ce na 302 ibn abi zaid yace malamai irin su mutaibai da ibn al-badi da asbab sun faɗa mini cewa ba ne ji a kukuto da musulmi ta hanyar bayar da dawakai da makamai da miƙa wani mukiriki da yake da ƙima da daraja a wurin su idan suka nuna ba za su yarda ba sai an yi haka to ba ne ji a haka domin sai da Umar yana cewa rayuwar mutum musulmi ta fiye mini na ci nasarar buɗe wani gari daga garuruwan ibn Abid ya ci gaba da cewa wannan duk da za a yi ji ne idan an ce zai zan cewa ba za su karɓi kuɗi ba bayan an bi dukkan hanyar da za a bi an baza musu kuɗin sosai amma sun fi yarda dangane da makamai da dawakai kuma idan ya zamo abin da za a bayar ba shi da yawa wanda ƙarfinsu ba zai bayyana da shi ba to ba komai annabawa ruwan ziyara ce ta gudu a yi zai karawa ne mujalladi na uku sashi na 300 da 2-303 a ƙarshe matsalar ba da kuɗin fanta na wani mutum musulmi ba ta zuwa matsala wasu tun da akwai ta malamai sun faɗa cewa wajibi ne ko kuma farilla ne a san duk yadda za a yi a kubuto da musulmi daga hannun ƴan ta'adda a kan haka akwai buƙatar ɗaukar matakai ta fuskoki daban-daban fuska ta farko wajibi ne gwamnati ta nuna da gaske take yi wajen tsare rayuka da mutunci da zuriya da hankula da dukiyoyin al'umma abin da mutane suke gani baya wato baya nuna gwamnati da manyan jami'anta sun damu sosai da waɗancan abubuwa da rayuwa ta dogara ta dokan a kan fuska ta biyu lallai gwamnati ta san cewa a wasu abubuwan da suke faruwa akwai maganar Bahaushe cewa kai kai ne yake kobawa kan majeciya an daɗe ana zahimtar mutanen karkara da na daji misali duk abubuwan more rayuwa kamar ruwan sha ruwan shan ma mai kyau da lantarki da titina da kayan noma masu sauƙi da sauransu ba su san su ba kuma ba za ta mu misali na biyu ta'yansu ba sa karatu na Muhammadiyya ko na boko gallon sarafi ya yi misali na uku ana haɗa su da jami'an tsaron da shugabanni ko jami'an tsaro da shugabannin da suke zalunta su ta ɓangarori masu yawa kamar kwace musu dukiya yi musu fyaɗe ko yi ƴaƴansu fyaɗe da raina musu hankali da sauran jami'an tsaro ana bin hanyoyi da tsare-tsare na siyasa kala-kala domin a cimma kaiwa ga samun kyakkyawan tsaro a ƙasa magana sulhu da tattaunawa idan aka ga za ta yi fa'ida yana da kyau a karɓe ta a kuma aiwatar da ita ba wai nuna gajiyawa ba ne ana cewa durƙusawa wada ba gajiyawa ba ne a duba yadda hakan za ta yi da waɗanda za su iya yin haka ta hanyoyin da za a yi nasarori da na ƙuri domin kwamin karon shi ne manufa. duk mutumin da aka gama dan uwansa suka bada banka daga kudin mutumin da kudin mutumin ko kuma daga nasu kudin ko kuma kudi suka yi suka ada suka banto shi dole ne gwamnatin tarayya da ta dohi su biya wannan mutumin kudin sa ko wadannan mutanen da suka yi kudi kamar yadda suka biya sannan kuma a yi mutu wani abu na jannai kirji wannan ya yi daidai da abin da sai na Umar yake faɗa cewa bayar da kuɗin fanta da kubuto da musulmin da aka kama zai kasance ne daga baitul mali wannan shi ne ra'ayin wasu mafiyan malamai irin su Ishaq ibn Rahawi da sauransu abin da zai daɗa ƙarfafa haka kuma shi ne cewa Abdullahi ibn Zubair Allah ya kara masa yadda ya tambayi Al-Hasan ibn Ali akan kubutar da wanda aka kama sai Al-Hasan ibn ya ce yana akan kasar da aka yaƙi wato aka samu a cikin ta ka duba irin zayyul bukhari na ibnu baddan da jalladi na biyar shafi na 210 haka ne ibnu babu ibnu kuwai mandal yake cewa wajibi ne a fitar da kuɗi daga lalikar gwamnati wato baitul mali da a fitar da waɗanda aka kama idan babu a baitul mali sai ya zama farilla ya zama wajibi akan ɗaukakin musulmi waɗanda wato duka ya tsaya su tsaya a wajen gudanar da haka don kuma ta dai a ƙarƙashin wannan ne nake son jan hankalin gwamnati da jami'an gwamnati da shugaban ƙasa da 'yan majalisa su fahimta da kyau cewa wannan doka da ake so a zartar na abin da ya zaɓi waɗanda suke biyan kuɗin fanta ko za su bayar na wani hukunci da za a yi musu ko sassa babu wannan bari a haifar da samun ido ba domin shi musulmi zai gwammace ya kubuto da mahaifinsa ko mahaifiyarsa da duk dukiyar da yake da ita don kada a kashe masa mahaifi ko mahaifiya shi kuma ya bar su kawai saboda yana tsibin mala kawai a kashe masa iyayensa saboda yana son kuɗi ya gwammace duk musulmin kirki ya gwammace bayan ya bayar da dukiyarsa ko da ta yi miliyan ba iyaka sannan ya zo gwamnati ta rufe shi a kurkuku ba wai zai sa a 10-15 ba zai so ba a yi kanta da mahaifiyarsa su rayu sai a yanke masa hukunci na rai da rai wannan dokar da suke so su yi ba za ta yi amfani wajen musulmi ba don ya fi ganin kimar iyayensa duk mutumin kirki ya fi ganin kimar iyayensa da kuɗinsa da rayuwarsa shi kanka kan shi kanka yan majalisa ya kamata su ƙara duba wannan matsalar su ƙara duba ta da idan basira don ba za ta haifar da samun ido ba lallai a rika zartar da hukunci ba gani ba sabo ga duk wanda aka samu da hannu cikin irin wannan gari ala mutane suna da zarge-zargen su kuma suna da gaskiya wajen gwamnati ne ta rika fitar da bayanan da za su rika wankewa mutane baƙin ciki da damuwa a zukatan ba a rika yin kauda a kan bayanai ko a rika yin gurus a lokacin da ya kamata a yi jawabi mai gamsarwa ba akwai buƙatar a rika bayyana matakan gaskiyar da hukunci a bayyane ko kuma nuna wa mutane ta yadda aka gudanar da wasu domin al'umma za su ji jini a ransu ta wani ɓangaren kuma yin hakan zai zama izina ga wasu masu burin tunanin haka wajibin gwamnati ta ƙara yawan jami'an tsaro a ba su horo na musamman a damar musu da kayan aiki na zamani ingantattu waɗanda za a yi aiki na gaske shigo da tsarin na sarauta cikin sha'anin tsaro yana da matuƙar mahimmanci a duba irin amfani da rawar da sarakuna da hakimai da gagatai da wakilan siyoyi da masu unguwanni da alfa'alfu da wakilansu da ƙungiyoyi waɗanda suke na sa kai da masu zaman kansu da duk irin waɗannan za su taka rawa wajen tabbatar da tsaro a ƙasa akwai buƙatar gwamnatoci daga sama har ƙasa su rika tattara magana da ƙwararru daga ɓangarorin ilimi daban-daban don su duba irin matsalolin da ƙasa da jihohi da yankuna suke da wani ban irin binciken da suke yi ya fito fili da hanyoyin warware su a aikace bayan haka kuma a ga gwamnatoci suna hanzarta yin aiki da waɗannan jawarwari lalle al'ummar musulmi da sauran mutanen Najeriya su rika yi bakirin na mutum kokarin da jami'an tsaron suke yi wajen sadaukar da kai don kawo kan wannan fitina. Mutanen nan suna kokari tare da karancin kayan aiki da kulawa, amma yawancin wanda zai buɗe baki sai dai ya yi gwagwari ba wai a yaba musu ba, wato sai dai a kuji. Suma mutane ne masu rai ɗaya a jikin su, suma suna da iyalai, suna son suma su more rayuwa. Duk da haka suke fafutuka, lallai sun cancanci yabo mai yawa da ƙarfafa gwiwa. Duk abin da za a yi, addu'a tana da muhimmancin ta na musamman. Ita ma ga al'umma su yi kasafi da ita don Allah maɗaukakin sarki ya kawo sauƙin lamari, ya tallafi masu ƙoƙarin maganin abu, ya tona asirin masu yi da masu taimaka musu a duk inda suke, ya ba wa ƙasa zaman lafiya da arziki da kwanciyar hankali. A dunƙule, wannan duk bayanin ba wai ina nufin goyon bayan masu ta'addada ne, a'a, kuma ba wai ina son na wanke gwamnati ba ne. Matsala ce ta addini aka tambaya na bayar da bayanin abin da na sani. Muna roƙonka da ya ɗauke mana waɗannan masifu, ya kawo mana yalwar arziki da zaman lafiya a ƙasarmu da jihohinmu da gidajenmu. Waɗanda suke yin wannan abu, Allah ya jire su su daina wannan aika-aika, ya sa su gane tafarki madaidaici. Allah ya ba mu sa'a da dacewa baki ɗaya. Daga ƙarshe, ina jan hankalin mai sauraro cewa wannan rubutun rubutu ne na babban malaminmu Farfesa Ahmad Murtala biyu ce hafizahullahu ta'ala, a inda ni mai karantowa ɗalibin da Yusuf Ja'far Talha Abu Hudayfa na karanto, a inda injiniya LACD da malam Muhammad Sani Abdullahi suka taimaka min wajen kula da na'ura. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba mu zaman lafiya da yalwa da aminci mai ɗorewa a ƙasar mu baki ɗaya. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.